بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada fuskokin mu a rede wannan rana da muke karatu cikin littafin Tajrid at-Tauhid al-Mufid na al-Imam al-Allama Ahmad ibn Ali al-Maqarizi an ba manta ba wata sati mun fara shimfiɗa na game da littafi har mun shiga wasu daga cikin ababe da malaya mana matashiya na littafi da an kuma alƙawarinta cewa yau insha Allah za mu ƙara karanta wannan gaba kuma za mu bi su da sharhi kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala malai ce i'lam anna Allah subhanahu huwa rabb kulli shay'in wa malikuhu wa ilahuhu farrab masdar rabb yarabb rabban fa huwa rabb fa ma'na qawlihi ta'ala rabbil alamin rabbul alamin فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الاشياء ما لا يجي اعلم كسني ان الله سبحانه cewa Allah ta'ala wato mai sarki wanda ya tsarkaka kowa rabb kulli shay'in shine ubangijin komai wa malikuhu kuma shine wato mamallakin sa wa ilahu kuma shine abun bautan sa farrabu in aka ce rabb masdar rabb ya rabb rabb an samu asalin sa ne a larabci daga rabba ya rubbu rabban shine wato mai rainan halittu mai halittan halittu fa huwa rabbul shine wanda ya halicci halittu yake ubangijin su wato yake mallakin su fa ma'ana qawlihi ta'ala ma'anan fadin Allah ta'ala rabbil alamin a fatiha ubangijin halittu shine rabbul alamina wanda shine wato ya halicce su kuma yake rainan su suke tashi karkashin kulawansa fa inna rabba subhanahu wa ta'ala saboda shi Allah ta'ala ar-rabb ubangiji huwa al-khaliq shine wanda ya halitta al-mujidu li'ibadihi shike samar wa bayin sa arziki sa amfana al-qa'imu bi tarbiyatihi kuma shike tsayuwa da kulawa da tarbiyar su wato ya raine su din suna ba komai wasu zama komai wa islahihim kuma shine yake kulawa da abin da zai kara inganta musu rayuwa al mutakaffilu bi salahihim kuma shine wato ya dauki gabarin abin da zai kawo musu na wato abin da zai kyautata musu rayuwa min khalqin tun daga halitta wa rizqin da ba su arziki wa afiyatan kuma shine yake lafiyar da su ya kubutar da su daga duka wani abiki wa islahi dinin wa duniya kuma shi yake gyara musu addinin su da duniyar su mala ya ci gaba da cewa wal ilahiyya kaunul ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban zamu zo kan wannan gaba insha Allah wannan fadin malam da yake i'lam anna Allah subhanahu huwa rabb kulli shay'in wa malikuhu wa ilahuhu farrabu masdar rabba yarabbu fa huwa rabbun yace ka sani Allah ta'ala shine wato rabb kulli shay'in ubangijin dukkan halittu anan muka ce in aka ce rabbu dal alif da lam musamman in aka ce ar-rabbu yana magana sunan ubangiji ɗaya daga cikin sunayen Allah ta'ala ne
dan
eh sai ai fara larabci ne kai wasali ne wannan yana wasali ne kuka ce rabba ko rabbi ko rabbu fi ya danga da abin da yazo gaba gabanin sa muka ce lafazin ar-rabb da ma'rifa da alif da lam muka ce ar-rabb wannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah tawawa shi yasa zaka gani dinan mu nan fiya fi shahara ba zaka ga suna cewa abdur rabbi kamar da ake cewa abdullahi ana cewa abdur rabbi ko abdur rabbihi musamman zaka ce wani amatu rabbihi ko amatu rabbiha ko amatu ar-rabb wannan lafazi na alif da lam in kuma ana son amfani da sunan a matsayin wanda ba ubangiji ba to sai da ce mishi abdul lam sai da ce mishi rabbul baiti ubangida rabbul gulami wato kamar wani shugaba na wani mutumi ba ce ogawa na wani mutumi shine rabbul gula ko ya zama ubangidansa shine kaman wato ya zama wato yake shugabansa da yake masa bauta to amma shi ubangiji in ana son a gunna ubangiji sai a ci kawo mishi al-dalam a ce ar-rabb ko kuma a samu shi mazdari a ce rabbuhu a ce abdu rabbihi in za a tana daga cikin ɗaya daga cikin fasarori guda biyu da malamai suka yi na ma'anan maganan in annabi yusuf innahu rabbi ahsana matwai daga cikin fasar da malamai suka yi suka ce wannan yana maganan wato ai ubangidana ne ya kyautata wato matsuguni na anan wurin ya bani gida in zauna ya kuma bani abubuwa in ci gaba da ci da haka ba zan yi abin da zan mushi wato cin amana ba ɗaya daga cikin fasarori kenan da wasu daga cikin malamai suka yi wasu kuma suka ce rabbu wannan ana maganan ma ubangiji ne kai tsaye shi lafazin ar-rabb kamar yadda muka faɗa a wancan sati yana da ma'ana guda uku duk inda kaga yi magana akan ma'anar rabbu to ma'ana guda uku ne yake tabbata yana nuni zuwa ga al-khaliq ubangiji shine wanda ya halitta yana nuni zuwa ga al-malik duk abin da ka gani a duniya tana ubangiji ne ba wanda wato ya zama ya kaɗe shi da wani abu a matsayin nasa ne ba na ubangiji ba na ubangiji ne duk ko me ka gani a duniya al-mudabbir kuma ubangiji shi ke gudanar mahallu duka wato abin da suke rayuwa da shi tun daga kan arzikin su tun daga abin da za su ci za su sha za su kai za su kawo iska na duniya inda za su zauna duk wannan mutum bai isa yayi ya fita wajen wato sultani na ubangiji ba iko na ubangiji ba da wato iko na da wato mamlaka na ubangiji abinda ubangiji ya mallaka saboda kaga anan abinda ake magana an ce ar-rabbu Allah ta'ala shine rabbu kulli shay'in da bala ya magana abinda yake nufi shine wato ubangiji shine ya zama ubangijin duk wani abin da ka sani yana da jikajika yana da jiki to ubangiji shine ubangijin sa kuma duk wani abin da ka sani ma a ma'ana ne kawai ba za mu iya kama shi mu rike shi ba mu ce kamar mutuwa mu ce kamar ilimi mu ce kamar fushi mu ce kamar soyayya so wannan kaga ba su da jikajika wasu abubuwa ne da ma'ana ce to amma a wajen ubangiji su ba haka abin suke ba su ma waɗannan duka a wajen ubangiji waɗannan bayan ubangiji ne ubangiji in ya ga dama akwai inda zai tattaro wani abu sunan shi zumunci zai tattaro duka zumunci ya zama wato wanda ya sada shi ya sada ubangiji ba wai kamar yadda muke tunani wannan ma'ana ce ba babu rai ba kai a wajen ka kenan shi ubangiji in ya ga dama akwai wanda zai hahado abubuwan sa ya riga san waɗannan duka bayan ubangiji ne baki daya lafazin ar-rabb duk abin da ka gani a duniya duk abin da ka gani a duniya na halittu da duk abin da zaka gani ko abin da zaka ji labari to wannan tasirin rububiyyar ubangiji ne shi da zaka ga da yawa annabawan Allah zaka ga suna yawan amfani da wannan lafazi na ar-rabb ya wajen rubu saboda duk abin da ubangiji zai baka in ka roke shi saboda ubangiji ubangiji ne ka roke shi in kuma ya baka saboda ubangiji ne baka saboda ubangiji shi ya halitta sannan kuma shine yake da mallakin abin da zai baka sannan kuma ba ka da wani wanda zai gudanar maka da rayuwarka ce shi da haka duk inda zaka je kai da fadala dole dai ubangiji zaka koma ma saboda haka malami suka ce duk abin da ka gani a duniya na halittu da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk wannan tasirin wato rububiyyar ubangiji ne ya samu asali daga rububiyyar ubangiji shi ya azurta su shi ke taimakon su duk wanda ya nemi taimakon ubangiji to da rububiyya ne ubangiji ya taimake shi duk kuma wani wanda ya nemi ubangiji ya kawo mishi agaji to da rububiyya ne ubangiji ya agaza masa wannan sunan sunan nashi na ar-rabb to da shi ne ubangiji yake yi mahallu komai in ka ce shi za ka ce iyyaka nasta'in da ka magana wanda asali ne na neman ne ubangiji ya maka aikin sa shi a karan kansa to duk wani aiki da ubangiji zai yi ba bayi kuma wannan kuma duk wato tasirin rububiyyar sa ne nace wannan zaka ga da yawa zaka ga annabawan Allah a Qur'ani babu sunan da ya maimaitu wajen roƙon ubangiji in ba rabu ba duk a cikin sunayen ubangiji ba sunan da zaka gani in dai za a roƙi ubangiji kai tsaye annabawa ke amfani da shi in ba rabu ba malamai suka ce saboda wannan idan su karu na maka shi ma'anar rabbu din in zaka wato roki Allah ka roke shi da abin da yake da alaka da abin da kake nema to shi kuma arabu ya shiga ko ina shi ne masan ne abin da zaka roka in tsari ne to rabbu in kudi ne rabbu in ka ne rabbu komi rabbu shi sa malamai suke cewa zaka roki Allah ma to sai ka roke shi da abin da yake da munasaba in ba zaka ce rabbu wato ka kira in baiwa kake nema ka ce wahab karka ce karka kawo maganan almuntakimu duk da wani ba sunan Allah bane amma karka kawo almuntakimu mai daukan fansa kuma kace yana kana sai baka baiwa kaga bai dace ba ba kuma a kira sunan ubangiji guda daya mu dauki kawai misali na annabi ibrahim annabi ibrahim Allah ta'ala yana ira babu labari na wato roƙon ubangiji da yayi shi da tafshi da wato dansa wai biya kawai ibrahimul qawaida wa isma'il rabbana kaga yace alciwa rabbana ya ubangiji kaga haka wannan yake ta mai baituwa rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim haka suka tafsika rike ubangiji da rabbana kaga rabbana wannan addu'a ce ta annabawa bayan wannan kuma sai ka cewa rabbana waj'alna muslimina laka kaga rabbana ta ƙara zuwa rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya ƙara cewa rabbana wa ba'ath fihim rasula kaga rabbana 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 shine yake ta ƙara mai bituwa wannan dai duka gane cewa lafazin rabbu duk abinda ka nema a duniya to wannan lafazin rabbu ta hanyar wannan sunan ne zaka sanke shi idan ubangiji kuma ya saka ka maka ya maka abin da kake bukata to kuma tasirin rububiyar sa to anan da malai yace ma'anan rabbul alamin shine rabbul alamin wato ya ambaci wasu daga cikin ma'anonin rububiya ne wannan ma'anan guda uku ka san kullu shine karama mai tawa anan yace rabbul alamin shine rabbul alamin fa inna rabb sabr ubangiji subhanahu huwal khaliqul mujid li ibadihi al khaliq kaga wanda ya halitta dama mun ce daga cikin ma'anan rabb shine halitta sannan kuma al-mujid li ibadihi ya samar ma bayinsa sannan kuma al-qayyim bi tarbiyatihi wanda yake tsayuwa da tarbiyar su wa islahihim kuma yake tsayuwa da wanda yake abinda zai zama ya inganta musu rayuwar su al-mujid li ibadihi shine wanda ya samar ma bayi abinda da shi ne za su yi rayuwa inda babu shi to da ba su yi rayuwar ba in babu iska ba za su yi rayuwa ba in babu abinda za su ci ba za su yi rayuwa ba in babu abinda rana ba su yi rayuwa ba in babu dare za a shiga wani hali in babu yini ba za a shiga wani hali in ranar ba ta fito ba za a shiga wani hali dan mun babu abin da za a ci in ranar ba ta fito ba akwai abin da embryo suke kira photosynthesis in ba ta je ta yi wato ta harbi wannan wato tsiran ba to babu da za a hayya fito a samu amfani a ci to ban shi ma kashi dan adam wannan shi sallah din wannan yana taimakon sa in babu shi babu yanda za a yi inda zai ci ba shi kaga ubangiji shine ya malalama bawa ni'imomin sa da yawa wanda ba zai yi yayi kirki daga wannan ni'imomin ba kuma ku lura ku gani ubangiji ko da halittun sa da ya zuba su a ban kasa sai bai zuba su babu tsari ba sai ya zuba su akwai tsari akwai abin da yake tsaki kowa gurgurdan bukatar sa wannan shine wato a wajen malamai musamman malaman kalam su kira kanun takhsis kanun wato komi aka bashi abin da ya dace da shi gwargwado ubangiji yayi sama a sama yayi kasa a kasa to kaga babu yanda za a yi kace wai sama dama ta dace da kasa ba kuma yanda za a kace kasa ta dace da sama ubangiji yayi hannu yayi dan adam hannu biyu babu yanda za a kace sura ta kace wai dan adam zai zo sabo sa hannaye haka a sabano yanda ubangiji yayi yayi baki a wajen baki yayi hanci a wajen hanci yayi wato ido a wajen ido yayi ya raba halittun su kansu ma a daidai inda dabban kankara yayi tare da dabi'a ta kankara dabban wanda take rayuwa a wajen zafin rana yayi tare da dabi'a wanda take rayuwa na zafin rana shuka ma haka yayi shukan da ake samu a kankara ba irin su ake samu a tropical countries irin wannan ba to wannan shine malamin cewa kanunul takhsis wato ubangiji sai da yake bace kowa da abin da yake bukata to wannan shi kadai ya isa kaman cewa abinda ubangiji yake yi magana wa asbaka alaikum ni'amahu zahiratan wa batina to wallahi ubangiji da gaske ne haka abin yake ya shimfida muku ni'imomin sa a fili abinda kuke gani abinda ba za ku iya gani ba kuma wannan yana ƙara yin raddi ga duk wani wanda yake cewa wato abubuwa na halittu sun samu ne kawai kicibus namiji ubangiji yayi shi da abinda ya dace da shi mace ubangiji yayi ta da abinda ya dace da ita to a muka ce wannan kaga yana yin raddi ga mai cewa ubangiji wato abinda kawai ya faru a duniya shine atatawur evolution da ake fada yana kuma yin raddi ga mai cewa kuma kawai duniya kawai wani girgiji ta yi ta kai wani miliyoyin shekaru daga baya suka aka dinga ta dinga haduwa da kanta tana girgiji tana waye tana kaza shikenan sai aka samu halittu wai an fara samun wannan gobe ba samu wannan ba aka fara samun wannan wannan a kaida ne abinda muka saba sani a duniya ka zuwa gani ko waya yanzu waya da take ake da ita a yanzu ba ita ce wayar da ake da shi a shekara karatun baya ba saboda ba dole akwai abinda za a ga wannan dama a cire shi kai baka taba jin cewa da tan ubangiji ya taba yin ido a baya a kiyaye ne daga baya ga kai bai dace ba in dawo da shi gaba baka taba jin wannan ba wannan shine malamin kira qanun taksis ubangiji ya keɓance komai da abinda ya dace shi saboda haka wannan yana nuna maka cewa wato ubangiji wato da manufa ne wannan abu kuma ubangiji ba wai sai da yaje ya jira ya koya sanne fare waɗannan abubuwan ba a da ma can ubangiji ya riga ya tsara abin sa da cikakken ilimi ko da cikakken gwanin cewa to wannan shine wato abinda malaka yake cewa fa aujadahu aw almujid li ibadihi wanda yake wato yana samar wa bayi abinda zasu rayu da shi yace alqa'imu bi tarbiyatihi wa islahi yace shine wanda yake tsayuwa da tarbiyyar su da kuma gyara musu abinda zasu rayu rayuwar su ta inganci inganta musu rayuwar su alqa'im shine alqayyum alqayyam alqayyum alqayyam shine wanda yake kowa na bukatar shi ko ba bukatar kowa kowa ya dogara da shi ne shi ba bai dogara ga kowa ba wannan shine wato amfanin ka ce shike kulawa da halittu baki da kulawa da halittu shi dukkan abin da yake da suke ya shafi rayuwar su sha'anin rayuwar su muka ce ya ba su kulawa na musamman ka duba ka gani irin kulawa da Allah ta'ala ba bayi kowa sai ba shi gurgudu ita kanta iska da muke shaka ba ya ba mu shaka yin lata mana yawa mukan mu hanci mu'amala yanda za mu shaka daidai gurgudu ruwan sama yayin da ubangiji ba ruwan sama ba da kaman kwariya yake mana ba makin kwariya yake mana ba in aka yi da makin kwariya ai mu shiga ziri ziri za ka ga yana shigowa yana zuwa saboda ubangiji ya nuna maka cewa shi ma wannan ana saukar muku ne da rahama a cikin sa inda ubangiji ya ga dama kawai sai ya zama ya sako da shi kawai sai abin da hadiyai iskan kawai yanzu wanda in randa ana iska kamta bayan gari ya mutum yake dawowa zai dawo ya fara shi lafiya da sauransu amma ubangiji ya ƙara daidaita maka wato iskan da zaka shaka ita kanta kuma ka ruba gani wannan duk dai kanun taksis ne ubangiji yayin da dan adam yayi zaka ci gobi sai maka fika da mataunai shi kuma da bai yi zaki da zakanya za su ci haciyayi ba shi ke nan yin su da fikoki su kuma waɗancan da yake ya za su ci yayi sai yin su da abin da kuma kawai abin da suke bukata waɗannan abubuwan ya kamata mu duka hararo su wa me yasa ubangiji yayi wannan wa zai iya wato rukumawa da ubangiji wajen yin irin waɗannan abubuwa kaga kiyashi inda zaka je ka bude shi zaka gani ba zaka ga wani jijiya ko wani waye ka ga yamin wani wato na'ura da zaka gani duk kankantan shi a ce wani na'ura an yi shi face in ka duba zaka ga alama cewa ga wani sensor ga wani kaza ga wani kaza ga wani kaza ubangiji na kake gani wannan sai dai jini sai dai fata sai dai waye sai dai abu zaka gani kenan wasu ba su da jini kiyashi kai haka ka murje zaka ga ba jini amma kuma a haka nan ya sanyi lokacin da zai tafi ubangiji ubangiji ya sanyi ya zai kimsa mishi zai halitta kiyashi ya halitta matansa su haihu a haka kuma idan babu ruwa sun sai da su roƙi ubangiji idan sun yi makuwa sun sai da su roƙi ubangiji ya musu wato wannan ya musu wato jagora zuwa ga gidansu to kashi kaga wannan yana ƙara tabbatar maka abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle mu komi da ka gani Allah ta'ala yake cewa mun zabe shi ne da wato mun halice shi ne da kaddarawa kaddarawa shine wato da cikakken ilimin muka yi shi sannan kuma daga cikakken ganin daman mu ba a mana dole ba ganin dama ne tsaba aka gani a wurin sannan kuma da cikakken iya halitta wannan cewa wajen halitta sannan kuma ubangiji ya rubuta wannan abu da yake wato kaga wannan shi za a wuce cewa ubangiji ga karamta ji hatta abin da zaka gani kamar kai zan ta ya za a rubuta riki ya shi a kirin da kayan ciki nawa yake da shi me a jikin shi me kaza in ba masu bi yake da ba masu ilimin kimiya ba zai tsaya wa irga wannan abubuwa amma ubangiji ya ce duk hawo wannan matsi ya rubuta numfashi na wannan zai ubangiji ya rubuta maganan ubangiji ya samu da dare da rana yau in babu dare da za a samu matsala in babu rana za a samu matsala ubangiji amma dai samu da waɗannan abubuwa ya kuma sanya mana arziki mu daidai gwargwado duk wanda saboda hikimar sa Allah ta'ala yana cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma yunzilu illa bi qadarin ma'lum yana kara wato yaban kansa yace babu wani abu a wajen mu face a hannun mu ne a fita kansa kuma yayin da zamu saukar taskar nasa muna saukar da shi ne bi qadarin ma'lum daidai gwargwado a sanne wajen mu wato ba wai kawai zai a ce kawai a kiyaci ne a ce wannan ya ishe kaza a sananne bi qadarin ma'lum wato da cikakken kaddarawa gwargwado wanda yake mun lissafa mun sani kuma ba zai kara ba zai rage ba to wannan shine wato abinda shine malaki cewa alqa'im tarbiyatihi haka abun ba ubangiji ba yayi mana irin wannan yayi hatta yayin launin da ubangiji yayi mana kar ku ga kaman wai launi kawai an faza bani ba na'am ubangiji ya saba a mata da hikima launi nan nabu na baki fata akwai yanayin yanda ya halice mu a wajen to da ma kuma za ka gani wannan fata ta mu ta fi dacewa da wajen ai ba ai sura ka kara ba za ka ga su fara ne fau haka inda kuma akwai dan zafi akwai dan kankara za ka ga ko an samu ai mix to wurin wannan yana nuna muku cewa ubangiji wato da wani fata da hikima sai yayi wannan abubuwa to shine da malaki kara kai mana cece al mutakaffil bi salati min khalqin wa rizqin ubangiji shine lamunce abinda wato zai zama rayuwar jama'a sun kyautatu min khalqin tun daga wajen halitta ubangiji shine wato ya lamunce cewa zai rika halitta mutane a ban kasa wannan shi ya lamunce mana wannan kuma ar-rizq shi ya lamunce mana arziki da zamu rika samu a duniya abinda wato shi wato rayuwar za ta dadi idan ya ga dama ubangiji sai ya tafi da duwar wasu yana tafi da duwar wasu shikenan kowa ya sa kafa cikin talibi amma yanzu kaga za a hau a dira a jama'a waye babu abinda zai faru saboda ubangiji ya riga ya samu tirab wanda shi ne ki rike kasa in ya ga dama ubangiji sai ya hana rana ta fito wata rana ai shi kwana bakwai a gani ko ai wata daya a ga wani zai karbi ubangiji ba mai kakaran sa ku je ku ta kire ku ta waye yanzu ku duba ku gani a yan kwana biyu da abin da ke faruwa a Los Angeles na Amurka in kai kana gani kai ka ce irin abin da ake gani a wasanni ne su dima kawai wato waje duk a ce ya kama da wuta haka ko an yi asarar kuɗi ma dukuwa in ba ubangiji ba zai iya yin wannan su da suke fafafa da fasaha suke cewa ko kiya shi zai wucewa da kuda sun gani ina za su iya wato yaya ba sai tare wannan abin da ubangiji ya wannan ba ya aiko ba to duk wannan abin da ke kawo maka kai muhuni ka daina rubewa da abin da Allah ya baka kafirai duk wani abin da ya ba wato kafirai ubangiji ya ga dama tashi daya ubangiji zai nike su wato kamar ma kifa da bismillah kamar ba a yi su ba yau inda ya ga dama wannan wutar da mala Amurka haka za ta kawo da Amurka kawo ba ma ita ba in ya ga dama ce Amurka ta yi kasa ba za a sake ma lissafi da ita ba in a zo za a ce ina ta yi ba a sani in ya ga dama daga kasa a cicci mata Amurka sama ta dawo kasa Ali Hassan Lila ha uku ubangiji zai mata to a shi kaga ya kawo ta a kiyaye ubangiji shi ne ya lamunce mana wato duk abin da shi ne zamu rayu kuma arzikin mu yana wajensa kaga wannan yana nuna maka dole wato ne mu Allah ta'ala wato godiya Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi yatikum bi dhiya yace idan Allah ta'ala ya sanya muku dare ya zama har abada ba za a samu rana ba wa zai zo muku da haske afala tasma'un ba za ku saurara ba qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi yatikum bi laylin taskununa fihi idan Allah ya sanya aka samu dare tutur babu rana wa zai kawo muku daren da a nan ne za ku samu nasuwa afala tusirun ba za ku wato ga abin ayin ubangiji ba ku mika wuya ya kara cewa wa min rahmatihi ta'ala lakum al-layla wa an-nahara taskunu fihi wa tabtagu bi fadlihi rahaman sa ne yasa ya sa muku da dare da rana daren ku huta a cikin sa yini kuma shikenan ku je ku nemi arzikin ku je ku yi abubuwan ku har masu yin aikin dare amma sun san cewa yin aikin dare wannan haka ubangiji ya tsara halitta ubangiji ya tsara da rana aje a nemi arziki da dare a huta in ba wani dalili ya sa da dare za a fita ba to shi Allah ta'ala ana yake kara nuna mana dai mana wato imtina ne nuna mana ni'imar sa akan mu taskunu fi wa tabtagu bi fadlihi wa la'allakum tashkurun sai cika shi da abin da ake neman bawa yayin da ya ga wato malakutun ubangiji shine am Allah godiya la'allakum tashkurun saboda ku yi ma Allah godiya ashkur yana da ma'anar amalus salih ashkur indai inda kaji ayi magana a shukur ko a qur'ani ko a sunna ana magana bawaye aiki na kai haka suke tafiya daidai wa daida abin da nuna maka haka shine hadisin al-Nu'man bin Bashir mazala sai yace sai aka umarce mu'minai da abin da aka umarce wato annabawa me aka umarce annabawa su a can mu'minai aka ce ku gode masa amma annabawa me aka ce musu ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ashara al-amal as-salih shike da shike da ma'ana ashkuru washkuru lillah shine ma'ana al-amal as-salih saboda haka wannan yana nuna maka cewa wato ya kamata abota ma Allah shi ɗaya wanda yayi mana waɗannan abubuwa wannan duk malai yana mana shimfiɗa ne zuwa wajen da za a samu sabani saboda wasu za ka gani suna wajen bauta ma Allah suna sun samu wahami to shi nan malai yana zai nuna maka to abin mamaki ne wanda duk ya maka waɗannan abubuwa kuma ka je ka samu wahami kuma jita haka ruhin kwakwalwa ka ce zaka bauta mu wani wanda ba Allah ba ko kace zaka dauki wani aikin ubangiji ka ba wani wanda ba ubangijin ba wannan shi amfanin fara ganin mutashiya kenan zaka ga muna ta mamaita wannan muka fahimci wannan to shine mutashiya tubalin farko na a fahimci abinda malam zai faɗa mana gaba malam yace wa afiyatin kuma ubangiji shine ya kubutar da ba al-afiya shine difa'ul lahi 'ala al-'abd al-makruf ubangiji tun kude ma bawa duk wani abiki to wannan shine al-afiya lafiya da ubangiji ake cewa Allah ya baka lafiya in kace lafiya shine ubangiji ya kubutar da kai da dukkan wani abinki kuma ya bar maka hukuma tarku iqabati al-abd kuma wannan shi akira al-afiya to nan da aka ce wa afiya wato ubangiji shine wato ya daga cikin cikan ni'imar ubangiji shine wato ya kubutar da mu da dukkan wani abinki domin in ba dan ubangiji ya kubutar da mu daga dukkan abinki ba to da duniya ta lalace da bannan adam kawai bannan ɗan adam kawai ai da duniya ta lalace yau ko da wato zalunci da dan adam ke da shi da san danniya ai da duniya ta ne ta riga ta lalace ina za a mutu dan adam ai da yanzu ba za ka samu kowa a duniya ba tun wani ya amfani da nuclear wani ya amfani da chemical weapons wani ya amfani da kaza saboda har a rabu a rayu ba inda za a mutu dan adam da abin da yake kerawa ni yana tafiye da yau amma wai waye yake wato cire mana wannan poisonous carbon monoxide da muke yawan sawa a duniya haka a yanzu yanzu ka ji ina da muke wucewa wannan nan babura da motoci da waye da abin da suke fitarwa hukuma ne wane ne ke daukan gabarin daidaita mana wannan yanayi ubangiji shi ke mana wannan wato duk wannan abin da muka yi ashe wato ba mai kai komai wajen arziki ubangiji ba ubangiji ya san yadda zai yi haka ya rabu shi wannan din ya san ya za a yi ya tafi da shi baki da mu kuma abin da muke so ya san yadda zai yi kuwa kuma ya wato ya samu amfana da shi ubangiji kuma shi ne ke kubutar da mu daga rashin lafiya zaka gani ka rashin lafiya ya kama ka an ci an yi zambo iri sai abin rashin lafiya ya zo jikinka ya yaƙe shi ya kara dawowa har sai an yi zango iri iri sannan za ka a ubangiji a cikin izininsa kuma ya ga dama wa rashin lafiya suka akan ka haka duk wani kama duka haka duk wasu abubuwa da muka sani ubangiji shi ke kare mu wannan a bangaren rayuwa ke nan bangaren halitta haka bangaren addini ubangiji da yana abin ta damu to ai da sama da ƙasa kawai duk ta riga ta rubuje ba gida akwai abin da yafi tashin hankali irin wani ya zo dauka ya ce ubangiji na da ko ai kalla wani ce shi wani shi halitta shi ba Allah ba ka duba ka gani ubangiji da ce laqad jitu shay'an idda kun zo da wani abu mai girman gaske wanda yake wato inda ubangiji zai bari sama da ƙasa su dau wannan alhakin da sun katance ne saboda wannan magana a shiga ka ubangiji yana mana baiwa yana kubutar da mu daga abubuwan ke girgiri ya kamata wato bayi mu rika dawo da ire-iren waɗannan tunani dan wannan shine baka dama ka bauta mu Allah kanka tsaye saboda duk wanda baka gamsu cewa zai maka ba ko da wato duk mahaifi ne in baka gamsu cewa yana riko da wato haƙƙin wato abinda Allah ya bashi na amana yaya ba zaka ga zaka zuciyanka tana mushi biyayya amma ba ta so sannan kuma kana ganin kamar ba zai iya ɗaukar haƙƙinka ba amma ubangiji ka san aikinsa ka san gatan da ya maka ka san ni'imin da ya daura da maka a duniya to anan yayin da kake bautar zaka ga san kana bautan ubangiji ne wanda kake da yakini kuma yana kallon ka cewa zai baka baka bukatar ka ce wai sai kafin ubangiji sai zaka bauta mishi wannan abubuwa da ka gani a duniya far haka su kanun takhsis su abinda ubangiji ya ba mu ubangiji yayi mace yayi namiji yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk wannan ya isa ka sai ya zama wato alama na cewa akwai ubangiji kai bai za ka ga waje a share ka ce ba wanda ya share sai za ka ce kuma halittu kuma fara kawai haka da su suka yi kansu kaga wannan wato abu ne wanda ke bai dace da hankali ba balle mu ai maganar addini to kaga wannan a bangaren addini da bangaren rayuwa
da ubangiji na daukan mu da na daukan yana mana azaba da zunubin mu to da ubangiji yace bai bar kowa ba walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba Allah ta'ala yake cewa da yana daukan su da zunubin abinda suka aikata to da duniya bai bar wannan mai tafiya a kasa ba kowa sai ya mutu inda ana daukan ubangiji na daukan mataki kai tsaye da an yi dan mataki yanda za ka ga muna yi a ce ai ba na jira ciko ta kwana da shi ubangiji saboda hakurinsa saboda juriyarsa saboda shi alhalimu ne sunansa daga akwai daga cikin sunansa akwai alhalimu mai tsahirtawa babayi sai haka shi ba wai kai tsaye da amsa ba wai yana ba zai ci zai da mataki ba zai ba da dama ya ba da dama ya ba da dama saboda bawan ma idan ya matsa mushi gore wa zai je wanda shi zai ta saboda kaga ubangiji ya rahamarsa wata tarin da ya fi kushinsa Allah ta'ala ya ce inna Allah la afuwun ghafur Allah ta'ala mai cikakken afuwa ne mai kuma gafara ne al'afu shine wanda zai zama shi makaru abinda baka so din ya fitar da kai daga gare shi kuma in koban da kake sa ran kar a zo a maka ubangiji sai ya amince da kai ya mace ka je to an yafe maka an maka afuwa eh irin yanda ubangiji ya gaya manzo Allah yayi abinda ba haka ubangiji ke so ba sai ya afa Allahu an kalima azin talab to ai ka je an maka afuwa afuwa shine wato kamar an ba manzo Allah lamuni ne da cewa dai duk wani abin da yayi da ishada sa ba ubangiji ba zai kama shi da wannan ba wato ubangiji ya riga ya amince da shi daga dukkan wani abin ki yanzu ka kamar an bashi dama zai yi ishadi a wasu abubuwa kenan na'am malai ya ce wa duniya ko kuma kafin nan wa islahi din da kuma gyara mana wato addini ubangiji ya dauki gabarin zai ci gaba da lamunce mana abin da zai da shi zamu gyara addinin wannan ubangiji yana nuna maka addini ba maganan kawari ba magana ta bace ba magana duk wani mahaluki bane maganar Allah ta'ala ne kai tsaye ba ka da daman ka shata addini a ban ka saka ce ya kamata al'umma su a'a wannan ubangiji shine ke inganta wa mutane addini kuma ya gaya musu ga addini da zasu ga gaskiya babu wani malami yanzu dan ga wuta shi da ilimi zai ce akwai wata shari'a akwai wani addini za a yi ba wanda su kwa bayan addini da Allah ta'ala ya sha ya kaka a ban kasa to kuma gyaran addini wannan ubangiji ya yi mana gata kwarai da gaske saboda shine ubangiji ya halice mu ita ce gaya ita ce hikimar da ubangiji yasa ya halice bayi baki daya kuma khalaqul jinna wal insa illa liya'bud ba halice aljannu da mutane ba sai da su bauta mu saboda ubangiji bai halice mu dan kawai mu ci mu sha ba bai halice mu dan mu je mu kera mota ba mu kera waya mu kera kaza mu wannan duk ba shi secondary ne amma asalin abin da ubangiji ya halice mu saboda shi shine addini shi zamanin ya fara gama ta maka da addinin kafin duniya wa islahi dinin wa duniya to kuma ubangiji yayin da ya halice mu saboda mu yi wannan addinin ya riga ya alƙawarin cewa duk wanda ya zo ya gama da shi ba wannan addinin zai shiga wuta to kuma ubangiji shi kuma baya yin azaba ba tare da ya kawo ya yankin azabi ba saboda haka sai ya dauki alƙawari yake cewa di wa imma ya'tinakum min hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wani wanda ya bi shari'ata da zan saukar kaga ashe shari'a ubangiji ke saukarwa yace minni wannan minni tana nuna maka wato minti ibtida'iyya tana nuna maka daga ina aka samu ta wannan shari'a sai ka duk wani zai kawo maka shari'a yanzu daga ina samu ta minni din ne ko minhu min Allah ne ko minhu in yace minhu ne shi wato shi dan adam yace daga waje ina da wannan fa'ida ce ya bani sai ka tambaye shi to min Allah ne ko minka daga wajen Allah ne ko daga wajen ka in yace daga wajen Allah kaga to wannan sai ya ga maka dalili ubangiji ya riga ya faɗa a bakar rubutu zai faɗa a Qur'ani da Sunna in kuma bai faɗa ba to kaga yau daga wajen sa ne kenan ko ubangiji bai yi alƙawarin zai bada lada a shi da ba shi ya saba cewa yayi wa imma ya tana kun minni gudan da ayyana ba adam adabi ne da sai ya ce ka je abinda ka gani ka kai ba ayyanka tarbiya amma sai aka gaya mun cewa sai ma wannan shirin nashi sai dai da wahayi kar ya zama wato ya sanyo abinda ba haka ba to kaga kasancewa annabi adamu shi kashi annabi ne ƴaƴansa kamar yanzu an kulle su ne baki daya ba za su samu wata shari'a ba sai ta hanyar annabawa shi amfanin ya zama annabin annabi adamu ya zama annabi kenan nabi mukallam amma nabi annabi adamu kamar yanzu Allah ya faɗa shi nabi ne mukallam nabi ne wanda ubangiji annabi ne wanda ubangiji yana masa magana shi ma ubangiji yake tsance shi da maganarsa to kaga amfanin annabi adamu ya zama shi ma annabi ana masa wahayi saboda kar ƴaƴansa su riga tsammanin cewa wani kawai dan ga wuta zai iya zuwa da wata shari'a da sabon addini wanda ba addinin da Allah ta rasa saukar ba a sai dai addinin da aka yi ma wani wahayi yake da cikakken abin da Bature ke cewa delegated authority, wato Ubangiji ya nada shi, ba shi nada kansa ba, aga akwai wanda bai nada kansa, akwai da shi nada shi akai, to Ubangiji ya nada shi, Ubangiji kuma yayin da aiko duk annabawansa da manzanni, to kuma abin da ya shar'anta shi da a musu da'a, a yi musu da'a kar a bantare musu, kuma duk wanda ya bantare ma wannan annabawa to shi ne zai zama ya bantare, yana kuma cikin ashiqaq, yana cikin wato sabani mabayyani wanda zai zagamu da Ubangiji bai da hujja. Allah ta'ala yana cewa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idhnillah, wa ma aiko wani manzo face saboda a yi mashi biyayya da izinin Allah. Shi kaga Allah ta'ala ne ya ba waɗannan annabawa izini a musu biyayya. Saboda duk wani shari'a da za a kawo, wani shari'a da za a kawo, dole ana buƙatar ta dace da shi yanda Allah ta'ala ya sauko da shi daga sama, ba wai tana dabdala ne a wannan ƙasa ta mu ba, a'a ta zama daga sama ta zo. Ubangiji ya aiko wani mala'ika yayi wato ya tarayyaye ta yayi kama annabi mu na zamani, to anan ne za ta zama shari'a. Malam ya cika ya ƙara cewa wa duniya, kuma da gyara musu lamarin duniyar su, wannan ya da karashi ne dai kawai, ya daga cikin abin da zamu gode ma Ubangiji saboda shi. Ubangiji ba ya kawai ya kyautata mana addinin mu dai kawai ya bar mu a rayuwa mu je mu abin da muke so, ya ga san muka dogara da wayan mu, wato rayuwar dinin ma ba za ta yi ba, amma ta haka Ubangiji ya rika bi yana ta wato yaggyara mana abin da za mu rayu da shi. Zaka ga komai abin da Ubangiji ya halitta mana daidai ruwa daidai tsaki daidai wato abin da muke bukata. Wannan duka wannan manganu da kuka gani, wannan wato shimfiɗa da aka yi tun daga ilam anna Allah subhanahu wa rabbu kulli shay'in wa malikuhu wa ilahu, har zuwa wato nan wajen wa duniya wa islahi dinin wa duniya, wannan duka ya dauko shi daga bidayul fawaid na Ibnul Qayyim. Magana Ibnul Qayyim ne malam ya takaita mana shi a wannan kama da muka gani. Malam kamar da na faɗa, abin da yasa ya kawo waɗannan maganganu saboda wato bawa ya san cewa Allah ta'ala shine mahaliccinsa, Allah ta'ala shine ubangijinsa, Allah ta'ala shine yake da mallakin lamarinsa, Allah ta'ala kuma shi ke jujjuya masa lamarin rayuwarsa, shine ya raine shi, shine ya gyara shi, shine ya wato lamunce mishi abinda a kansa rayuwarsa zai ci gaba zai gudanu. To kaga wannan idan wannan abu ya tabbata, to ya kamata kuma bawa a karan kansa ba sai an masa magana ba, ya kuma ji cewa shi wannan Ubangiji da ya samu masa waɗannan abubuwa ya halicce shi kuma ya bashi abin da zai rayu, to ya kamata ya so shi. Kamar yadda bai kamata a tsaya ana gaya ma ɗa ba, ana ce mishi iyayensa da suka haife shi suka mishi tarbiyya tun yana yaro, suka biya mishi kuɗin makaranta har ya zama ɗa na gari, ya zama wato ɗa cikakke, ai bai kamata a ce a zo ana gaya mu cewa ya bi iyayen ba ko ya so su ba, wanda baya buƙatar a gaya mishi. Shi za ka ce da me saka ki san iyayenka, aka ce mai ɗa ce me saka ki san iyayenka, za ka ga yana mamaki, to ya ba zan so su ba bayan wannan ubuwa da suka nuna mu. To yanzu shi Ubangiji rububiyya da ya maka, to abin da za ka nuna mishi ka gode shi ne ka tsantsanta mishi soyayya, ka girmama shi, ka so shi, kuma ka nemi kusanci da shi da dukkan wani nau'i dangogi na wato girmamawa na bauta. Wannan shi ne abin da bawa zai ma Ubangiji, saboda Ubangiji shi ne ya maka waɗannan abubuwan, to yana da wato kamar wato bashi ne akan abuyan kowane bawa ya nuna mishi ya gode. Godiya kuma da zai mishi a nan ba wai da baki ba, a'a godiya da maka da kuma zuciya da kuma gabobin jikinsa, ba zai yi abin da shi wannan Ubangijin da ya halicce shi bai yi ba, ba zai yi abin da Ubangijin nan baya so ba, ba zai yi abin da Ubangijin nan bai yarda da shi ba, bal ya kamata ya sanya kololuwar soyayyarsa ma ga wannan Ubangijin da shi daya. In ka ga yana son wani abu wani mahaluki a ban kasa, to sai dai soyayya tana cikewa zuwa ga wannan soyayyar Ubangijin. Idan ya zama ta cika da soyayyar Ubangiji, to zai aje wannan soyayyar kuwa, wannan soyayyar za ta zama ta da amfani wajen sa, kuma ba zai yi ba soyayya ta addini, wannan ba zai yi ba. To wannan shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya yarda cewa Ubangiji shi ya halicce shi, shi ne kuma yake da mamallakin al'amarin sa, yake babbashi arzikin sa baki daya, to lazimar haka shi ne ya bauta masa. Shi zaka ji malamai suna cewa tauhidur rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya, ka yarda da cewa Ubangiji shi ya halicce ka, wannan yana lazimta min babil mulazama, kuma ka yarda kuma zaka bauta mishi daya. Saboda haka kuma tunda shi ya halicce ka, kuma dole shi zai baka umarni, zai ce yi ko kar ka yi, shi ya halicce ka, tunda ai kai bawansa ne, bawa kuma yana karkashin ubangidansa ne, umarni ko hani yana karkashin sa ne. To wannan kuma shine Ubangiji ya ƙara gwada mana a aya, Allah ta'ala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sita ayyamin thumma stawa ala al'arsh wannan ya fadi ya mara wannan shimfida ne dai ya ga maka cewa sammai da kasai ba wanda ke tare da ubangiji wajen halittar su thumma stawa ala al'arsh tace yughshi al-layla an-nahara yadhruhu hadithan wash-shamsa wal-qamara musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amr ya fadi cewa da rana da wata ubangiji shi ya halice su ya hore su da umarnin sa ya halice sammai da kasai duka wanda wannan sammai da kasai sun fi halittar abu da ke tsakanin tsakanin sammai da kasa wanda ya halice saboda kasa kaga ba amma wakin dan kai ya ce ya halice ɗan adam kuma shi galibin alhaji saboda haka sai ce alalahul khalqu wal amr to tunda kun yadda halitta na sa ne to yanzu ma umarni ma na sa ne saboda haka in za ku bauta masa sai da ku bauta ku bi umarninsa ku bi hannunsa alalahul khalqu wal amr تبارك الله رب العالمين ابن كثير يكي تشوى الخالق لهذه الأشياء وانده يهد تشوى أن أبو هو هو المستحق للعبادة شيئة تنتهى أبو تامسا شيئة تنتهى أبو تامسا نهاك أنا مال الله قال إنا قمع سيفار مقنن والإلهية إنا قمع مقنن ربوبية سيشغى إلهية أبو تامسا ثم إذا إندي حروا تقول لك أنا ناجا كاف ينجر ربوبية تقول لك ما تكسن تشوى كما لازم أرجي الدادة وانتن شين أكيدنا عيكين سا ruwan sama halittanka baka arziki ubangiji yayi to kuma yanzu ka shigo cikin bautarsa wannan wato ka san ba za ka yi kunkuce masa ba kenan to shine malai ce wal ilahiyya kaunul ibad yattakhidunahu subhanahu mahbuban ilahiyya bautantaka shine wato kasancewan bayi suna riƙansa mahbuban abun da suke so ma'aluhan kuma wanda suke bauta wayafridunahu bil hubbi kuma suna kaɗaita Allah ta'ala da bauta lafazan al ilahu shi ma kaman ar-rabb lafazan al-ilahu kaman ar-rabb sunaye daga cikin asma'ullahi al-husna al-ilahu banda allahumma al-ilahu shi kansa wannan shi ma sunaye daga cikin sunayen Allah tawawa wannan ina faɗa saboda in kana mutum na sai ya sa wannan suna zai iya sa wannan zai ce abdur-rabb zai ce abdur-rabbihi zai ce abdul-ilah wannan dai yayi sai dai allahu kuma kaga wannan ya da irin nashi wizar ma'aluhan a baki sha ba cika makin sa dai ma'aluhan wanda ake bauta ma abin bauta shine ma'aluhan a to ai ba kuma ina muka magana muke shine mahbuban wanda za a so shi soyayya na kololuwa ma'aluhan kuma wanda za a bauta masa eh na lafazan al-ilah yana nufin al-ibada yana nufin al-ibada lafazan al-ilah yana nufin al-ibada yana nufin al-ubudiyya kuma in ka ce al-ibada to kaman ka ce ni al-ilah ka ce al-ilah afwan uluhiyya in ka ce al-ibada kaman ka ce ni uluhiyya shi sa Abdullahi ibn Abbas zaka ga yana fasara waya zaraka wa alihataka sai ce waya zaraka wa alihataka sai ce waya zaraka wa ilahataka an fahimci yanayin fasar da Abdullahi ibn Abbas yayi na ji ayat take waya zaraka wa alihataka da suke faɗa ma fir'auna za su barka su bar bautanka wasu sai ce za su bar fir'auna su bar abin da yake kirin duk wani abauta masa wanda kuma Abdullahi ibn Abbas ya ce ba ai shi fir'auna ana bautansa ne ba shike bautan ba inama huwa yu'badu wa la ya'bud saboda shine yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai shi faɗa wannan magana cewa ban san kuna da wani ubangiji ba wanda ba ni ba shine kuma yake cewa ana rabbukumul a'la to ashe ka ga nan da yake cewa waya zaraka wa alihataka ma'anar shi ne waya zaraka wa ilahataka zai bar za su barka su bar bautanka kuma wannan shi ne fasan da Abdullahi ibn Abbas yayi lafazin Allahu mushtaq ne kuma mushtaqba wato wakati mushtaq shi ne yana da wata ma'ana da ya samo daga wannan sunan wannan ma'anar aka duba ubangiji aka kaga mushi wannan suna din muka ce an kaga ba wai muna magana akwai lokaci da ba a raka mushi suna ba sai daga baya aka raka mushi suna ana san a nuna maka cewa sunan yana da ma'ana ko bai da ma'ana jamid ne ko mushtaq ne to wasu daga cikin malamai maluma na yan bid'a suka kokarin cewa sunan ubangiji jamid ne ba yi wata ma'ana kawai suna ne na yanka furfa na wuce in ka ce Allahu bai da bambanci da kamar damuna damuna ta yana da wani ma'ana ban sani ba ko dai aka ba Hausa ta asali amma dai mu dai damuna aka ce damuna sunan wani abu ne kawai wani lokaci ne kaga bai da ma'ana to wai sun irin wasu na ubangiji su fadana sunayen ubangiji da ake fada wa nan sunaye ne jami'i kawai to wannan kuma magana ce ta bid'a ba malamai da sunna ba su bi su akan haka ba idan an samu wasu daga cikin malamai suka zabi talaba ga ta same su ga wadannan malamai amma dai ba daidai ne ba asahi abinda magabata suka tafi lafazin Allah ya samu asali daga al-ilah al-ilah yana nufin al-ma'luh al-ma'bud wanda ake bauta da cancanta wanda kuma ake wato bauta da soyayya ake bauta fa da girmamawa shine al-ilah to daga baya kuma shi al-ilah wannan hamza din sai aka cire ta ko kuma da larabci na malaman Qur'ani muka ce aka talyininta yazama Allah wannan hamza din yazama an yi talyinin wannan hamza babu ita saboda a samu takhfif kamar yadda asalin annasu yake al-unasu ko al-anasi aka ce mushi annasu saboda haka shi ma Allah asalinsa al-ilahu aka cire wannan hamza saboda takhfifi na larabawa yayin da zama Allah shi kuma Allah da inda ka ganshi abin da yake magana shine ubangiji da ake bauta bisa cancanta kuma ana san sa ana girmama shi wannan shine ma'anar Allah kaga wato wanda kake bauta wanda babu soyayya to kaga wannan bautansa ba bici ba fata Allah kai ba yanzu kai wani bauta ne wanda ba cikakkiya ba dole ka zama kana san ubangiji ne kana bautar shi kuma hubban wa ta'zima kana wato san sa kuma kana girmama shi shi lafazin al-ilahiyya dan da malai ya fada ta kunshi bawa yaji cewa yana san ubangiji so na girmamawa da kuma soyayya bauta da girmamawa da soyayya tun daga zuciyarsa zai ji cewa ba wai an masa dole bane wajen bauta ma Allah ba dole aka masa ba kuma zai ji cewa wato yana girmama ubangiji kololuwa fa yanda yake girmama kowa shi yasa lafazin al-abd shi ma zaka gani a ma'ana wannan masdari ne yana da ma'anan ko dai mu'abbat ismul maf'ul ko kuma al-fa'il abid kowanne kuma ma'anar zai dauka kamar annabi ne shi ma ko dai zama munabbi ko kuma zama munabba maf'ul ko ismul fa'il to in aka ce al-abd in ka ce mazani bi ma'ana mu'abbat shine wanda ubangiji ya kaskanta shi ya sanya shi zama bawan shi yana so ko baya so an fahimci wannan ma'anar al-abd da ma'ana al-mu'abbat shine wanda ubangiji ya sanya a dace shi ya kaga miki sunnar rayuwa bai isa ya fita ba ko yana so ko baya so dole ya mishi biyayya a haka dole ya bauta ma Allah wannan bautan saboda dama shi bawan Allah ne kaga dole ya rayu irin lokacin da ubangiji ya ga dama a dace shi lokacin ne zai iya samuwa bai isa ce ne samu kafin lokacin ba kaga mu'abban ne kenan yana bauta ma Allah har da rayuwarsa sannan kuma ba zai iya cewa shi yanzu zai ji haushi ba ba zai iya cewa yanzu shi zai ji haushi yanzu zai je na shakan numfashi bai isa ba dole ya shakan numfashi ba shi kaga yana bautan Allah yana so ko baya so bai isa ce zai ci abinci ba bai isa ce zai ki shan ruwa ba bai isa ce zai ki biyan bukatansa na wato zagawa ba idan dai lokacin biyan bukata ne dole ya ruga a kuce bai isa ya ce kuma yayin da bukata na dana miji ko ya mace ta take ya kama shi ba zai yi ba bai isa ba wannan in kaga mutum ya ki wannan abubuwa to wasu lokuta ne kawai amma ubangiji in ya ga ba akwai da zai jawo wannan sha'awa ko sai yayi bai sai hana kansa bacci ba in kuma ba haka ba to insha Allah zai waye gari ko ya ga an binne shi sai dai ya ji malaikuna tambayar sa to wannan irin wannan bautar babu wani wanda ya fita daga wannan bauta da kowa da wannan ma'anar a matsayin al-mu'abbat to ko iblis bai sai fita ba ko iblis shi ma kansa bawan Allah ne a wannan mahangar ta mu'abbat bai sai kuma shi kaga iblis ya da yake ya san Allah shi ya samu takabburci ne kawai wato kafircin shi kufru istikbari ne wa iba kafirci ne na takabburanci da ki na kiya ba zan yi ba amma ba wai bai san Allah bane za ka ga duk yayin da ya tashi yana bukatan Allah ya biya masa su bukatunsa zai dauki wannan kalma na wannan sunan nashi na Arabu da muka fada saboda ya san ai duk abin da ubangiji yanzu yake bari shi yana yin tabbalansa tasirin rububiyyar nan yayin da wato yaje yayin ubangiji farafara ma kaga sai ka cewa rabbi fa anzirni ila yawmi ba'd ya ubangiji ka bar ni har zuwa ran da za'a wato rabbi ubangiji na aka ce rabbi ma'anar sa rabbi fa anzirni ila yawmi ka zahir ta mu zuwa ran lokacin da za'a wannan sannan kuma wato bayan ubangiji ya mushi alkawari sai kuma shi ma yana shi takobi rashin ku yanzu ma ubangiji kuma sai ya san sai da azabi ubangiji rabbi ma aghwaytani la uzainana lakum fil ardi wa la ughmi lahum ajma'i tunda dai haka aka batar da ni ma zan je in kaza in je in kaza in je in kaza amma dai ya ce rabbi din to ashe kaga ba wanda ya isa ya fita daga rububiyyar ubangiji haka zalika yan wuta da Allah ke ba mu labarin su Allah ta'ala yana ba mu labarin yan wuta in suka shiga wuta yayin da ubangiji ke musu tsiye yake wato tambayan abin da ya gajar da su daga wuta sai suka ce qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ya ubangiji abin da ya rinjaye mu shine shiqwatuna tsiyacewar mu amma haka sai suka gaya mu ubangiji da rabbu saboda ko dan wuta ne bai sai ya fita daga wannan ma'anar rabbu ba ma'anar rububiyyar ba bai sai ya fita daga cewa shi bawa ne na Allah ba ko ko kona shi ake yi fatan na nunewa kuma sake nara ta maimaita mutu da fatan to ba zai iya fita daga wannan ma'anar rububiyyar ba saboda haka malamai ke cewa saboda haka malamai ke cewa kaga anan amfanin da ya sa na kawo wannan maganar ba a bauta ma Allah kawai da tsantsan rububiyyar sa ba tare da uluhiyya ba karka ce zaka bauta ma Allah saboda kawai shi ya da ce ka ina son ka san cewa in ka faɗa wannan maganar to kana ba ka rabar mace da Iblis shi ba ya ce rabi ba ya haje ubangiji sani na'am to bari in bayani na'am abin da nake magana da Allah ta'ala yanzu muka ce ya halicci bayi kuma ya kaga musu rayuwarsu ci sha biyan bukatun su fa wanda ya sai fita to wannan rububiyya ne ubangiji aikin da shi ya musu ne to babu wani bawa da zai iya fita yace ya wadatu daga bukatun ubangijinsa to in an zaka bauta ma Allah karka ce kadai abu da zaka lura da shi shine halittin nan da ubangiji ya maka kawai ba dan kuma zaka bauta miki da soyayya da girmamawa ba wannan shine abin da muke nufi sai dai ka hada duka biyu ka bauta masa shi halitta ka kuma kana bauta masa kana san shi kuma kana kuma girmama shi wannan shine soyayya zai amfani amma idan ka tsaya kan daya rubiya kadai to wannan kaga babu bambanci da Iblis tunda shi ba so ba girmamawa ba bambanci da yan wuta su ma dai da kake cewa rabbu Allah shine mahaliccina su ba dai sun yi da cewa Allah shine mahaliccin su saboda ba kuma bambanci da wanda za ga da yawa suna zuwa suna cewa suna roƙan wanda suke kabar fara ko suna roƙan shi kula da sauransu ai abin da yake sa suna yin wannan saboda suna daukar wani abubuwa ne suna ba waɗannan mahalukan suna cewa amma su sun yarda da cewa Allah shine mahalicci to a suna bautan Allah ne bi mahadin rububiyya tsantsar rububiyyar ubangiji shi ko wannan ba zai amfana musu koyi ba saboda ba zai fitar da su ya mamuta su tsakanin su da Iblis ba ba zai haɗa masu da 'yan wuta ba abin da zai raba su da 'yan wuta shine ka zama al'abdu nabi ma'ana al'abid da ma'anan mai bauta ba wanda aka bautar ba mai bauta da soyayya da kuma girmamawa to yanzu ka haɗa duka biyu ka yarda shi halicce ka sannan kuma yanzu saboda ya halicce ka ya maka gata ka ji ka fi son shi ka ji ka fi girmama shi dan haka zaka bauta mishi to in kai wannan kusan shine kai bauta ta da Allah ta'ala ya saukar a banka sa amma idan baka yi wannan ba to wannan wato duk wanda yayi zai zama abin da yayi bai amfana mishi komai ba kuma Allah ta'ala ba zai zama ya karbi wannan bautar nasa ba malam yake cewa ko kun ƙara bayani anan saboda dai gane kaga anan duk wanda yace yana san ubangiji zai yana bautar ubangiji amma baya san sa ko kuma soyayya da yake ma ubangiji daidai yake da soyayya da yake ma wani mahaluki ko shehun sa ne ko kuma wani wanda yake bin sa ne babban sa ne ubangiji ba zai karbi wannan soyayya ba ubangiji ba ya daukaki shi a shi duk wanda ya ce shi yanzu zai kaskantar da kanshi gaban wani mahaluci kaskantarwa wanda yake daidai da kaskantarwa da yake ma ubangiji ko kuma ya rafa na ubangiji to ubangiji ba zai karba ba dole bawa sai dai ya zama da lokacin da yake bauta ma Allah da cikakken soyayya da kuma cikakken kaskantar da kai na kololuwa duk wani wanda ba ubangiji ba to ganin sa kake yi kawai wato shi a kun hada shi da ubangiji shi ba kawai kowa ne ba to sai malai yake cewa wa yufiduna hu bil hubbi na banji ba eh a riga ganin kowa ba wani wanda yake da iko sai ubangiji iko na kololuwa malai yace wa yufiduna hu bil hubbi kaga anan sai ya fara da tauhidul muhabba da wani galibi tauhidul muhabba sai shi aka kwacewa tauhidul muhabba tauhidi na so san ubangiji tsantsanta ma Allah ta'ala ubangiji anan aka kwacewa wannan shine asalin batan da yawa daga cikin halittu wanda suke son su bauta ma Allah duk wani wanda yake son ya bauta ma Allah bauta zaka gani wajen soyayya ne sai ya bace zai je ya samu wani mahaluki ya so shi sanda ake ma ubangiji in kaga kamar ana magana tare ne san annabi Isa suka yi har wannan soyayya ya zama ya kece iyaka shi zaka ji manzo Allah yana cewa a'a kar ku huce goya da iri wajen ya kula ni bawan Allah ne manzo da kuma manzo sai wato kar ka zama duk abin da zaka fada kan ma'aiki ya huce wannan matsayin kar ka kai shi ya kai wato daidai da waliyya da ubangiji wanda kuma sai abubuwa su lalace Allah ta'ala yake cewa wa annasu mai takhil min dunillahi annada yuhibbunhum kuhub billah wannan ya daga cikin aya da malamai ke fara kawowa yayin da suke son su yi magana akan tauhidul mahabba tauhidi na wato kadaita Allah Allah ta'ala shi kadai ne ake son su da zatin sa kadai a duniya kakaf da lahira kakaf shi kadai ne Allah ta'ala bayin su ke son sa saboda shi a karan kansa amma kowa bayin Allah suna za su so shi ne gwargwadon yanda soyayyar shi idan suka masa za ta cike zuwa ga soyayyar da suke ma Allah an fahimci wannan wato in aka ce duk shi zai ce wa yufridunahu bil hubbi suna kadaita ma Allah soyayya wato ba sa soyayya sai soyayya ga Allah cikin tabarkin Allah kuma saboda Allah lillahi wa billahi in za su so manzon Allah saboda soyayyar da suke ma Allah eh kar ka zo ka ce wa Allah ai ya halaci duniya dan annabi ya halaci wannan magana ce ba ta malamai ba san me fadanta ba lalibi aka yi kawai a ci idan masal abdu muna makarantar allo bayan an gama kawai aka dinga ma kama da shi muna karantawa kawai ba san wa ki faɗi ba yarcin malamai kawai wasu ne can ake ji suna faɗa ba malamai ba amma malamai ba inda suka taɓa cewa an yi duniya dan ma'aiki ko an yi duniya dan shi an yi kaza ba inda aka faɗa ka ubangiji na da suka taɓa shi a cikin jangal dama shi manzo Allah yana bin abin da Allah yake so ne ba Allah da yake sauke bin abin da manzo Allah yake so ba daga yana masa abin da yake so kara aka masa soyayya ne ubangiji ke masa ne da kuma lutufi da ya masa ba dole ba ba tilas ba kar mu dinga soyayya ubangiji a matsayin kamar wani wanda yake yin ya gamu da manzo Allah ba ya da zai a'a ai manzo Allah shi kansa in za a masa wani abu sai ya je yayi sujjada ba sai ya sujjada ba sai ya yi sujjada sai ya yi sallah sai ya yi addu'a na'am
sanan ya ci
na'am
sujjada da za a yi sanan ya ci ranar
alkiyama ranar alkiyama kaga lokacin da za a yi wannan to anan kaga kisa malami shi da malami ce wa yafidunahu bil hubbi sai kadaita Allah da soyayya duk wanda za su so ne saboda Allah kada amma soyayya tana tikewa zuwa ga ubangiji ne kadai to shine Allah ta'ala ya kawo mana wannan aya wa bil nasi zaka samu daga cikin mutane mai yatakhil min dunillahi andadan wanda su yake rikan wasu ababan tarayya wanda ba Allah ba yuhibbunahum ka hubbillahi yana san su irin san da yake ma ubangiji wato yana daidaita soyayya da yake ma ubangiji da san wadannan ababan bautar da shi ubangiji ya kira wannan kuma shi ma ya rika kini ma ubangiji kawai kace kana son wani daidai da kake son Allah eh kamar ba a gane ba bari mu gwarwa su sai eh a ga eh mu kadara mu ce kamar iyaye sun ce yaro kai ya sallah Allah ya ce ya sallah to yanzu ba zai fara gabatarwa in ya ce ba zai sallah ba saboda iyayen kaga yanzu ya daga su ya zama soyayya da yake musu daidai wajen da ubangiji an fahimci wannan to kuma yanzu an aka ga magana iyaye sai malamai su ne daidai da amma suka san ubangiji ba ce wani malami zai iya kawo mana wata doka ya zama saboda mun rufe ido muna san sa ba za mu iya cewa wannan abin da kake gani muna fa ganin kamar Qur'ani da Sunna ba daidai ne ba wani malami ya ce a dinga tuma a ƙasa kansa ana roƙan sa sai na zo na ce amma manzo Allah ya ce wa annal masajida lillahi fa tad'u ma'a Allahi ahada sai kawai nace kawai a ai ya san da wannan ayan ni zan ci gaba da bin sa haka kaga yanzu wa min nasu mai tashin min dunillahi addada ce ne yuhibbuna ka hubbillah idan aka wuce malamai a je wajen malaiku kan malaika jibril in a wuce malaika jibril a je wurin ma'aiki wallahi duk wanda yace san da yake ma Allah irin daidai wajen da san da yake ma'aiki ya fita musulunci wallahi ya fita duk wanda yace san da yake ma Allah irin ta daidai wajen da yake san Allah ya fita musulunci musulunci ba zai mishi amfani kawai ba ba zai wani amfani ba dole ka ji soyayya da kake ma aiki yana ƙasa da soyayya da kake ma Allah kuma yana cikewa da soyayya da kake ma Allah Allah ba abin wasa ne ba kar wanda ya sake yadda a gaban sa ana yi ma ubangiji wani manganar shi tautawa ana nuna ubangiji kamar wani kaskantacce ne in ba Muhammadu ba zai iya koyi ba waye faɗa maka waye faɗa ba wanda ya taɓa faɗa cewa manzo Allah ba da can kafin ya halitta ma aiki ba yayi abin wasa ba da yanzu kuma da ya halitta shi ko bayan ya koma ga Allah ko yayi abin wasa kullu yawmi huwa fi sha'an ubangiji kullun ya amsa kullun ya kaza ya kaza ya kaza sai wani zai ce wai dole sai ne mu tsoma manzo Allah yadda muke san Allah cewa yi wa minan nasi man yattakhid min dunillahi andadan ya rike su a matsayin ababan wato kini ga ubangiji yuhibuna suna san su ka hubbillahi irin san da suke ma Allah to me babake ga Abu Talib ai yana san shi ma manzo Allah ne ba na jin cewa na sai ko yanzu a cikin mumunai sai an yi shafa sosai kafin ka samu wanda zai iya san manzo Allah na zuciya na dabi'a dai Abu Talib ya so shi amma sai ya ce ta ibada ba ta dabi'a cikar wannan amma ka ga tare da haka wanda ba mu ci amfani ba laulal malamatu aw hidarun masabbatin la ra'aitani sam'an bidaka mubina haka ya dinka fada yace wallahi na san addinin ka Muhammad wannan addini shi ne na gaskiya amma dai ina za a zage ni za a ce kaza ba zan iya kaza kaga wato ya ki yadda ya sanya soyayyar ubangiji kulurwa to wajibi mu ji cewa muna san ubangiji kulurwar soyayya kar ko mu hada shi da wani idan an ce wanda ya daidaita ubangiji da wani ya fita musulunci to ina ga wanda yake san wannan mahalukin fere da yake san Allah kamar yadda wasu yahudawa suka zo su lalata mana zuciya su ce musulmi suna san manzo Allah ne fere da ma'aiki sai suna san wato Allah manzo Allah ne fere da Allah saboda an zagi manzo Allah shi tarjima amma an zagi Allah shi shugo wanda kai yadda ya gaya maka wannan magana to ya baka kafirci shi ko ya karba imani abin da ya faru kenan amma wasu lokaci musulmi suka dinga tafa mushi rafa haka yau shi ba yahude ne social reformer ne so da ma yana da ilimi sai yasa a cikin kulbati ya kulle kuma Allah ya kyauta Allah ta'ala yake cewa alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wanda dai yana karanta musalaka wancan aya kirari da godiya sun tabbata ga ubangiji wanda ya halicci sammai da kasa ya kuma sanya muku duhu da haske sai ga wani sai kafirce kuma suna daidaita ubangiji da wani wannan wato yana gaya maka cewa duk wanda zaka so yayi halitta sama yayi halitta kasa hasken nan shike baka yi ne to me yasa ka daidaita shi da ubangiji wata soyayya wannan magana nan gaba malam zai zo yi mana magana sosai insha Allah a wasu daga cikin maganganun sa a kan tauhidul mahabba da shirkul mahabba amma dai ya kamata a kula kwarai da gaske manzon Allah yana da haƙƙi duk halittu ba wanda ya ganshi haƙƙi akan mu mu so shi fiye da yadda muke sa kamar iyayenka ne ka ce yanzu san da kake ba iyayenka dai yadda kake san manzon Allah abu ya lalace kuma to shi ma haka manzon Allah ba ka dauko shi ka ce daidai da Allah ka bar shi inda Allah ya daidai shi kuma baka shi manzon Allah baka makanta mushi ba ka faranta mushi ne yayin da kai haka yadi yayin da ka so ka gwamu ubangiji da wani mahaluki wajen soyayya wajen kaskantar da kai da wajen biyayya to yanzu wannan ubangiji ba zai karba aikin ba aikin nan naka gaba ki ya lalata shi zaka ji ila ma amilu min amali fata'nahu haba'a makura zai je duk abin da kai zai dauka lalata shi a cikin hadisi a rikici a sahih hadisi Abu Huraira yake cewa ana aghna shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka ubangiji shi ya fi wadata kana mishi aiki ka gwaba shi da wani zai bar maka aiki shi ya je baka lada wancan amma shi ba zai karba ba saboda kaga ya kamata mu shigo tete mu ya kamata mu shigo tete mu soyayya ana soyayya amma soyayya ta addini ita wannan ana kada ta ma ubangiji kadai soyayya ta al'ada shine kamar soyayya ta dabi'a shine kamar soyayya ta al'ada wane ina dai ina son sa saboda abokin dan uwana ne shi wance ina son ta saboda tsere kewa da nake samu da ita mata ta ce ita wane nadi ina son sa saboda rahama da ke tsakanin mu ni dauki mahaifinsa ne tausayi wane ina son saboda kyautatawa kamar soyayya da Abu Talib ya manzo Allah wannan soyayya ce ta dabi'a mana ba ita ake magana ba wannan ubangiji ya riga ya rubuta ko da mahaifinka ba musulmi bane zaka ji kana son sa a dabi'a amma inda magana wato abinda ba a so yake shine wato ka zama ka gabatar da da'an sa akan da'an Allah yanzu ka gabatar kenan shi soyayya da ake ma ubangiji na addini ne haka zalika soyayya da ake ma manzo Allah ita ma ta addini ce soyayya ce ta addini soyayya da take farawa tun daga zuciya wanda a cikin ta akwai kwaɗayin abin da ke wajen ubangiji akwai tsoron azaban sa akwai da'a gare shi akwai kuma wato kaiwa mutuka wajen neman yaddan ubangijin akwai kuma neman nisantar abin da ubangiji din baya so to wannan shine soyayya ta bautan ubangiji soyayya da Allah ta'ala yake so soyayya kuma da ubangiji shar'anta yi masa irin ta wanda kuma bai yi ma Allah irin ta bai mazala irin wannan soyayyan ba to zai zama abin da yake yi din Allah ta'ala ba zai karba ba kuma zai waye gari yana da cin masu asara insha Allah lokaci yayi ba da wai dan bayanan sun kare ba akwai rabo wasu yan bayanan insha Allah ta'ala idan muka zo sati mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya abinda muka tare da Allah ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya taimana wa sallallahu ala nabiyina muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر الله